Wannan ci gaba da Najeriya ta samu ya sanya ta cikin jerin kasashe da suka rungumi sabuwar fasahar na amfani da motocin lantarki karkashin kamfanin kera motoci na Hyundai Kona da Stereo Group a cewar babban daraktan hukumar NADDC Malam Jilani Aliyu. Hakan ba karamin ci gaba bane ga Najeriya kanta.
Gaskiya na farin ciki sosai ganin an samu wannan ci gaba a Najeriya. Wannan abu da aka kaddamar da wannan Hyundai Kona mota ce wadda ke aiki da wutar lantarki. Ana nufin ba sai ka sa mata petrol ba, ba sai sa mata diesel ba, zaka lakata ne kawai cikin gidanka ko inda kake aiki ta yi charge kuma da ake charging cell phone. Abinda mutane yake ta tambaya shine to ana cewa ai Najeriya ana akwai matsalar wuta, amma duk wanda ke da fridge gidan shi ko air conditioner ita wannan motar yana iya charge din to ba wani abu ne wanda yake da wata babbar wahala ba. So idan muka duba ci gaban kasa ta mu ta Najeriya ba abu ne wanda za a ce mutum daya ko hukuma daya za ta yi ba, sai an hada kai, sai an hada karfi. To shi yasa a kowane lokaci muke kokarin mu hada karfi da sauran jami'u na gwamnati da wasu kamfanuka dake cikin wannan kasa, saboda kowa na da tashin rawa da zai taka wurin ganin cewa an ci gaba cikin kasar.
Ana sa ran yunkurin nan na samar da motoci masu amfani da wutar lantarki da mai gurbin motoci masu amfani da man fetur a wani mataki na rage gurbatar muhalli da kuma kai kasa ga tudumin tsira. Abin da yasa dukkanin kayayyakin da aka yi amfani da su wajen kera motocin na wutar lantarki ne 100% kamar yanda ɗaya daga cikin shugabannin kamfanin haɗaka ta Stereo Group Rap Shwashit ya shaida.
Now the 7.4 kilowatt charger takes about 9 hours 35 minutes, but if we can go for a higher charger like 22 kilowatt which we can also supply if a customer demands for it, of course yes, it will be slightly extra cost on that, but that can charge the vehicle in 3 hours 30 minutes.
A yanzu haka dai motar da ke amfani da wutar lantarki ita ce kan gaba a masana'antun kera motoci na kasashen Turai, wanda a halin yanzu farashin kowace mota ɗaya ya kai naira miliyan 24, lamarin da babban daraktan hukumar NADDC ya ce ana kokarin ganin an sauƙaƙa wa 'yan Najeriya don mallakanta.
Muna nan muna aiki da bankunan Jaiz, Wema da Zenith wurin ba da credit na sayan motoci rance. Ana nufin idan zaka sai mota ba wai sai ka fitar da kuɗin gaba ɗaya ka ajiye ba kamin a bari ka tuka ta ka koma gida ba, zaka sa kila kashi 10 bisa daga kashi 100 a baka motar, sauran kuɗin za a shirya ka biya su cikin maybe kila shekara 4 ko shekara 5 kana biya wata-wata. So ba sai ka tara kuɗin gaba ɗaya ba zaka iya sayan mota ba. Muna ganin wannan zai taimaka ƙwarai wurin mutane su samu damar sayan irin wannan motocin.
A ƙarshe mataimakin daraktan na musamman Dr. Sani Dogon Daji ya yi ƙari da cewar
wannan zai taimaka ma 'yan Najeriya ainun, sannan kuma zai sa matasa su samu aiki. Idan gwamnati da shi wannan Kona kamfanin aka haɗa kai, za a yi kokari ainun tabbatar da cewa matasa sun samu aiki. Yanzu kamar ma'aikata ta akwai abubuwa na nan da ya kai na ƙirƙiro aiki na matasa ko ina, ma'ana yanzu akwai test centers da service centers da yake yi kowace jiha, wanda yake wannan zai ƙara sa matasa su samu aiki kowace jiha yanzu.
Hakan dai na nuni da cewar ita ma Najeriya a shirye take ta nuna wa duniya ta bi shirin samar da tsaftataccen muhalli da ɗorewar makamashi. Shamsiya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.